masu sauraro ku kasance tare da mu. Muna da dan matsala ne kadan a nan inda muke, amma insha Allah za mu ci gaba da shirin nan da dan lokaci kadan. masu sauraro kafin mu fara muna neman gafara bamu samu fara akan lokaci ba kamar yadda muka saba saboda mun samu matsala ce kadan a cikin studio din mu amma yanzu gashirin da muke dauke da shi sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 18 ga watan Afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz zai ba mu kanin labarai
Prime Minister Ukraine ya faɗi jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa dake da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine Ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roko mai susa rai a ranar Easter na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443.
Toma Dalla, kanin labarin kenan. A wani yunkuri na musamman da jami'an tsaro a Kamaru suka yi ya taimaka wajen cafke wasu masu satar mutane domin kudin fansa da suka dade suna firgita mutanen garin Bayore.
Labari na cewa suna cikin gandun dajin Bini a saboda haka muka shiga cikin wannan dajin don ganin mun fanshi ran waɗannan yara. To da su ƴan kidnapper suka ankara cewa ga mun ce suka buɗe wuta akan yaran.
Gwamnoni a Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakai don juya akalar babban zaben da za a gudanar a shekarar 2023. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Za a kuma ku ji karatun Alkur'ani amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa dake da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawan yashi mika bakamansu. Har yanzu akwai sojojinmu, don haka za su yi yaƙi har zuwa ƙarshe, in ji shi. Da aka tambaye shi game da rahotannin da ke cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi imanin cewa Moscow na samun nasara a yaƙin, Shmyhal ya ce yayin da ake fafatawa a garuruwa da dama, karsan ne kaɗai a kudancin ƙasar ya faɗa ƙarƙashin ikon Rasha. Fiye da garuruwa, ƙauyuka da birane 900 an kubutar da su daga mamayar Rasha, in ji Shmyhal, yana mai cewa Ukraine ba ta da niyyar mika wuya a yaƙin gabashin Donbass. Ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roko mai susa rai a ranar Easter na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar ƙalubalen tashin hankali da ɓarna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi, in ji Francis, yayin da yake magana daga tsakiyar baranda ta dandalin St. Peter's. Papa Roma ya kammala bikin Easter a farfajiyar da masu ibada suka cika makila a karan farko don bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. Kimanin mutane 50,000 da ke dandalin da kuma wata hanya da ke dab da wurin sun yi ta tafi lokacin da ya ambaci Ukraine. Don Allah kada mu saba da yaƙi, Francis ya yi roko bayan ya yi Allah wadai da nuna ƙarfi yayin da mutane ke fama da wahala. Har ila yau, Papa Roma ya yi fatali da yaƙin da ake yi a Ukraine ba tare da ambaton shugaban Rasha Vladimir Putin kan matakin ƙaddamar da mamayewa da kai hari kan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443, ciki har da wani mai aikin ceto, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier Lardin KwaZulu-Natal Sihle Zikalala ya shaida wa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443, inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Wani jami'in tawagar masu ceto ya fuskanci wahalar yin numfashi kuma an ɗauke shi zuwa asibiti, abin takaici ya mutu. Ruwan sama ya fara barkewa a yankin gabashin da ambaliyar ruwa ya kamari, lamarin da ya ba da damar ci gaba da bincike da gudanar da ayyukan agaji bayan fuskantar ɗaya daga cikin guguwa mafi muni da za a iya tunawa a tarihi. Zikalala ya ce mummunan yanayi ya sa aikin da muke yi na tantancewa da ceto yana tafiyar hawainiya, amma mun sake dawowa gaba ɗaya cikin sauri.
Nan ba da jimawa ba, Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wani yunkuri na musamman da jami'an tsaro a Kamaru suka yi ya taimaka wajen cafke wasu masu satar mutane domin kuɗin fansa da suka addabi mutanen garin Mayore. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Rabiu da ƙarin bayani.
Wani yunkurin da jami'an tsaro na musamman suka yi karkashin jagorancin Colonel Dominic Joka ya taimaka domin cafke wasu ƴan kidnapping da suka share wata da watanni suna firgita mazauna yankin Mayore. Wannan lamari da ya zama tankar barazana ga rayuwar al'umma ya tilasa musu tanadan kuɗaɗe da shanu masu yawan gaske domin musaya a duk lokacin da aka kama ƴaƴansu. Bayan cafke yaran su bakwai, kidnappan sun kutsa cikin gandun dajin Benue domin ɓoye su. A sakamakon bincike da kuma labari da wani ya bayar, jami'an sun tabbatar da cewa miyagun na cikin gandun dajin Benue. Colonel Dominic Joka ya ƙara da cewa labari na cewa suna cikin gandun dajin Benue, a saboda haka muka shiga cikin wannan dajin don ganin mun fanshi ran waɗannan yara. To da su ƴan kidnappan suka ankara cewa ga mu nan, sai suka buɗe wuta akan yaran.
If you trespass through our territory, you dance according to our tune.
Ƴan kidnapping baki ɗayansu mazauna ƙasan Central Africa ne. Wani wanda suka kama a watan Fabrairu da ta shige ya ce ƴan kidnapping domin matsa mamakiyaya hanzar ta kawo kuɗi da kuma shanu na cin zarafin duk wanda suka cafke. Bayan an ceci waɗannan yaran, gwamnan jihar Adamawa ya ƙara da cewa wato waɗannan da ya aka cafke tsakani ne wato jihar Adamawa da kuma jihar Arewa. To da muka samu labari ne muka tura jami'an tsaro na musamman wanda suka yi wani hoɓɓasa don ganin cewa sun ceci ran waɗannan yara. A musayan harbe-harbe da aka yi tsakanin ƴan kidnapping da kuma jami'an tsaro na musamman, an jima ɗaya daga cikin wato waɗanda aka kama ya jikita sosai, a yanzu haka kuma ina wato asibitin Amerika da kenan cikin birnin
Gaurau.
Batun kidnapper a ƙasar Kamaru ya samu asali tun lokacin da aka samu ɓarakar yaƙe-yaƙe a ƙasashe masu makwabtaka da Kamaru, wato Chadi, Central Africa da kuma kwararowar ƴan Boko Haram. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla, an gaishe ka Muhammadu Rabiu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaƙa masu tayar da ƙayar baya sama da 100 da suka haɗa da kwamandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce, yayin da suke ƙara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayaƙan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka. Kakakin rundunar haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa, Kanar Muhammad Dole, ya ce sojoji sun kutsa cikin yankunan da 'yan tada ƙayar bayar ke iko da su a yankin tafkin Chadi, inda suka kwato makamai da abinci da kuma haramtattun mugun ƙwayoyi. Rikicin masu tayar da ƙayar bayar ya ta'allaka ne a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu zuwa sansanonin gudun hijira. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutane 17 suka jikkata a arangama da 'yan sandan Isra'ila suka yi a birnin Kudus Rikicin dai ya barke ne jiya Lahadi bayan da 'yan sandan Isra'ila suka shiga haraban masallacin Al-Aqsa domin kare wurin da Yahudawa ke kai ziyara. Wurin shi ne wuri na uku mafi tsarki a addinin Islama, kuma mafi tsarki ga Yahudawa, kuma wuri ne da ake yawan samun tashin hankali. 'Yan sanda sun ce ziyarar da Yahudawa ke kaiwa ta yau da kullum ce da aka saba, kuma sun zargi Falasina da tara duwatsu da nufin tashin hankali. Amma a bana, watan Ramadana mai alfarma na Musulmai da kuma tsawon mako guda na Idin Ketarawa na Yahudawa sun gudana a lokaci guda, inda dubban maziyarta suke ta tururuwa zuwa birnin Kudus. Rikicin ya barke a ranar Juma'a da ta wuce bayan da 'yan sanda suka ce Falasinawa sun jefa wani wuri mai tsarki na Yahudawa da ke bangaren.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Kuma munufi Najeriya, inda gwamnoni ke ci gaba da ɗaukar matakai don takarawar juya akalar babban zaben da za a gudanar a shekarar 2023. Tuni har wasu daga cikin gwamnonin musamman na APC suka zaɓi ɗaya daga manyan masu neman tikitin jam'iyyar. Ga wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya da rahoton.
Dama ko da kada ƙuri'a za a yi a zaben fidda gwani, gwamnoni na da tasiri kan wakilan da akan tara saboda wakilan daga jihohi suke fitowa, wanda ya sa manyan 'yan takarar ke zama da gwamnonin don neman goyon bayansu, da hakan ke nuna samun goyon bayan gwamna tamkar samun jihar ce gaba ɗaya. Haka Bola Tinubu ya yi jim kaɗan bayan mataimakin shugaban ƙasa Osibajo ya ayyana neman takarar shugabancin ƙasar. Masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce ba lallai ba ne iyayen siyasa su hana mabiyansu fitowa takara don salon zaben 2023 uku na daban ne. Kari na magana ne kan fitowar Osinbajo alhali ga mai gidansa Bola Tinubu a takarar.
Fitowarsa ba wani abu mamaki ba ne, ba wani sabon abu ba ne, a gani na abu ne wanda aka hasashen zai faru, kuma maganan bai kamata ya fita ba duk da yake ra'ayi ne. Amma ni na ga wannan ra'ayi yana cin karo da a zahiri menene ma siyasa. Su masu wannan ra'ayi suna ganin cewa wai saboda shi a baya yaron wani hamsakin ɗan siyasa ne, hamsakin ɗan siyasa shi ya masa hanya ya zama mataimakin shugaban ƙasa, sun ya ba su fi su takara ba. Duka wannan ba daidai ne, tunda maganan takara dai da farko ra'ayi ne. Na biyu kuma ita siyasa gaba ɗaya kanta ba kamar addini ba, abu ne wanda wai dan wani zai yi ba lallai ba ne ya hana ka. Siyasa ba ta gaji yin tafiya da mutunci ko kara ba. Masu wannan magana suna ganin cewa zai koyi wa Bola Tinubu tara. Masu wannan tunani kawai ina ganin ba su fahimci me ya siyasa a zahiri ba.
Fadar gwamnati ta bakin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ta ce san ba a samu baraka a babban taron APC ba, yadda sauran 'yan takarar fadar ba su samu nasara ba sai 'yan takarar gwamnoni.
Ina tabbatar maka cewa wannan sunaye da aka karanta waɗanda aka samu maslaha aka didigito ba a karanta su ba sai da aka zauna da gwamnoni da shugaban Muhammadu Buhari, aka bayyana sunaye aka ce ga waɗanda aka zaba, ya kuma ce ya amince. Har ka manta cewa waɗannan mukamai raba su aka yi, su kuma sassa guda shida ɗin nan na siyasa su kuma suka karkasa a jihohi, jihar da ba ta taɓa riƙe mukami a wannan mataki na shugabancin jam'iyya ba, aka ce ku kuje ku fito da wanda yake babba a cikin abin da aka bamu. To ashe idan suka yi kansu adalci, shugaban Muhammadu Buhari zai zo ya ce musu a rusa don san rai naka? A'a, to wannan ba zai yi ba. Shugabanci dai ya nuna ga inda ransa ya karkata. Suka ce kuma saboda daraja da girma da muke ba shugaban ƙasa, ba su kai gwamnonin ba har 'yan takarar gaba ɗaya kuma suka janye suka bar wannan ba Allah da aka ba.
Ba alamun za a yi zaben APC na fidda gwani da kada ƙuri'a in an duba yadda jam'iyyar ta karkata ga daidaitawa, amma PDP ka iya zuwa ga kada ƙuri'a don barin kofar takararta a buɗe, duk da gwamnonin kudu sun ce a'a mulkin wajensu ya dace su ma ya koma, kamar yadda dai wannan muhawarar take a jam'iyyar APC. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoton. Masu sauraro ka da amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, ba za mu samu kawo muku shirin ciki da gaskiya ba na wannan makon saboda rashin fara shirin namu akan lokaci. Amma yanzu bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Sunana Nihla Abdulhamid daga Kumasi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الحص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنانا مدية سادات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ونفع ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
Masha Allah, ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. ‘Yan sa’o’i bayan cikar wa’adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su miƙa makamansu. Ranar da ke zama ranar matuƙar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yakin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar kalubalen tashin hankali da ɓarna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi, inji Francis. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gaɓar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443, ciki har da wani mai aikin ceto, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi, yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier Lardin KwaZulu Natal Sihle Zikalala ya shaida wa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443, inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaƙa masu tayar da ƙayar baya sama da 100 da suka hada da kwamandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce, yayin da suke ƙara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka.
To, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.